fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranci a ciki, kuma a nan ne mazauninsa da shi da iyalinsa, ta fitar da sanarwar da ke juyayin wata tangarda ta sha'anin tsaro da aka samu a ranar Alhamis, inda shugaban kasar ya ce ya ba da umarni ga babban safetu na 'yan sandan Najeriya domin ya gudanar da cikakken bincike akan lalurar da ta kai ga har aka yi harbi da bindiga, ko da ke shugaban kasar da iyalansa suna zaune cikin koshin lafiya. Wannan barazanar ba ta kawo cikas akan wani sha'anin tsaro a fadar gwamnatin ba. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya nuna gamsuwa ga irin matakan da kasar ke ciki dangane da wanda suka yi juyayin akan barazanar da aka samu, tare da ba su tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari da iyalinsa ba sa cikin wata lalura ko ta tsaro ko ta sha'anin coronavirus da ke bazuwa a cikin duniya gadan-gadan. Na nemi Malam Garba Shehu ya mun ƙarin haske dangane da sanarwar da ya bada a madadin fadar gwamnati, inda yake cewa:
Na farko dai mun ba da wannan sanarwa saboda mu ba da tabbaci ga masu saurare, musamman jama'a masu kaunar shugaba Muhammadu Buhari da suka inda ma cikin damuwa shi ya yake. Ina so mu tabbatar cewa shugaba Muhammadu Buhari lafiya yake, kuma bai suka karanta wannan barazana ko saboda wai wannan ciwo na corona da ake yawo da shi, ko kuma a wannan fitina da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wasu jami'an tsaro an kama su ana musu tambayoyi. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da cikakken umarni ga hukumar 'yan sanda su yi cikakken bincike akan wannan rahoto da aka samu, kuma mafaki duk da ya dace na doka akan kowa ne da ya ɗauki wannan mataki.
Menene musabbabin wannan bayani, ganin cewa jita-jita ta bazu cewa rigima ce tsakanin iyalai da Sabiu Tunde babban jami'i na fada shugaban kasa din?
To yanzu idan nake muka aika musabbabin wannan abu da ya taso, ko kuwa ne da wance kuwa ne, ai ka ga kamar mani na ma san sakamakon binciken da za a yi kenan. Wannan bincike na 'yan sandan muna fatan yayin da suka gama su za su fito su gaya wa duniya waye abu kaza me ya faru, kuma wani irin mataki ganin ya cancanta su dauka.
Ka yi maganar kare rayuwar da lafiyar shugaban kasa kuma da alƙawarin da ya yi na riƙe haƙoƙin 'yan kasa. Na ji 'yan kasa da yawa suna nuna damuwarsu a kan cewar barin waɗansu waɗanda ba su kare kansu ko kiyaye yaƙi da korona da sharuɗin da akan shimfiɗa a korona ba wurin yaƙi da ita zai iya sanya rayuwar shugaban kasa a cikin mawuyacin hali. Ba ganin 'yan kasa na da hujja su nuna damuwarsu cewa kada a yi saku-saku da abun da zai kai ga lafiyar shugaban kasa cikin haɗari?
Sanarwar ta ba a fahimci cewa muna ɗora laifi akan wani wai cewa ko ya yi barazana ga lafiyar shugaban kasa, ko kuma a'a shugaban kasa ba zai iya kamuwa da wannan cuta ba. Ai idan aka lura tun da wannan ciwo ya kula a wannan kasa, aka kuma fahimci irin hatsari da yake da shi ga al'umma, duk wani mataki da za a yi na kare shugaban kasa ana ɗaukansa ba za a yi takaici. Wannan abubuwa da suka faru a baya musamman kamar kore shi da aka yi na babban jami'i da ke fadarsa Abubakar Kyari, ai darasi ne ga kowa ya san cewa wannan cuta ta corona ba da wasa take yi ba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.